الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فلما قال هؤلاء أهل بيتي مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته لأن صلة النسب أقوى من صلة الرحم سهر والعرب تطلق هذا البيان للاكتساس بالكمال لا للاكتساس بأصل الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا بيّن بذلك أن هذا مقتص بكمال المسكنة بخلاف الطواف فإنه لا تكمل فيه المسكنة لوجود من يعطيه أحيانا مع أنه مسكين أيضا ويقال هذا هو العالم وهذا هو العدو وهذا هو المسلم لمن كمل فيه ذلك وإن شاركه غيره في ذلك وكان دونه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata 3 ga watan Zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma shi ya zo daidai da 9 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako-mako مجلس شرح الرسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق زواج متان إيراني عند أدرس ونن مجلس ونشين نتركه ونن درس شين نترى أجرن وأنكما درست ونن مثلا ونشين تريد 20 إذا بأمان تابع ابن تيمية عليه رحمة الله يقول من بيان matsayin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan al'umma kuma suna cikin ahlul baiti wato suna cikin ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ayoyin da suka sauka na cikin suratul ahzab sun tabbatar da haka inda Allah madaukakin sarki ya kira annabinsa yace ya gaya wa matansa idan duniya suke nema ko suke nufi da kalkalinta to su zo ya ba su wato ya jiyar da su dadi sannan kuma ya sake su idan kuma suna nufin Allah ne da manzansa da gidan lahira to Allah madaukakin sarki ya tanadarwa muminai ya tanadarwa wacce ta kyautata ko waɗanda suka kyautata daga cikin su ladan da yake gwaggwaba to ubangiji madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi har ya kai ga cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وتؤبنجي مدعوك كان سلكينا نفن يتفير مكدا جتني يقو مزو واجدا النبي صلى الله عليه وسلم كما يسألك كيكو سألك كي واسوسي تبقى شوال أن آيوي كرم فرقوس سوكني دماتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم kuma ubangiji ya umarce su da abin da ya umarce su da shi na ayyukan kwarai ya hana su abin da ya hana su na munanan ayyuka domin su samu wannan tsarkaka daga datti, dattin laifi, dattin zunubi. Wannan kuma wani abu ne da Allah maɗaukin sarki ya so duka mumine da shi, shi yasa ya saukar musu da shari'ar musulunci wacce take kunshe da yi kaza ko bar kaza, yin abin da Allah ya ce a yi ko barin abin da Allah ya ce a bari. Wannan shi zai sa mutum ya samu tsarkaka, kamar yadda ya ce ma yuridu Allahu liyaj'al alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun. Ubangiji maɗaukakin sarki baya nufin ya kuntata muku a addini, abinda yake nufi shine ya tsarkake ku kuma ya cika ni'imar ta gare ku. Wannan magana ce da Allah yake yi ga dukkan mu'minai, walakin yuridu liyutahhirakum, ubangiji yana nufin ya tsarkake ku, wa yutimma ni'matahu alaykum, ya kuma cika muku ni'imarsa. Kaga wannan magana ce da ubangiji maɗaukakin sarki ya yi ta ga dukkan mu'minai, wanda yana nuna kenan dukkan wani wanda ya lizurci shari'a, ya rungumi shari'a, ya yi aiki da abinda Allah ya horo da shi, ya bar abinda Allah ya hana, to zai cimma wannan tahara ɗin da ubangiji ya faɗa, wato zai samu tsarkaka kuma zai samu ni'ima. To wannan shi ne abinda ayar take nunawa. Wani abu ƙari akan wannan, to shugogo ne aka yi wa ayar, babu abinda yake nuna haka a cikin ayar, ko a ce ayar tana nuna wato waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a cikin gwadansa ya lullube su, Aliyu radiyallahu anhu da Fatima radiyallahu anha da Al-Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma, a ce waɗannan su kadai ne ahlul baiti, wanda duk ba su ba to ba zai shiga cikin ahlul baiti ba, don haka matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa cikin ahlul baiti. Ko kuma a ce duk waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a cikin gwado, alama ce da take nuna cewa su ne za su gaje shi ta fuskar imama, wato su ne ke da haƙƙin khalifanci. Duk wani wanda ya karɓi wannan shugabanci bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba su ba, to zalunta su yayi, kwace ya musu, juyin mulki ya musu. To ayar ba ta nuna haka, hadisin baya nuna haka, kamar yadda ayar ba ta nuna isma, wato zamantowar waɗannan da suke cikin bargo tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumai ne. Dukkan wannan da awace wacce take babu dalili, a ce ko an kafa hujja da wannan a bisa isma, wanda mun yi magana akan abin da ya shafi matan annabi sallallahu alaihi wasallama da shigar su karkashin wannan nasi, hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi da waninsa suka ruwaito, hadisin a Ummu Salama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Al-Husayn radiyallahu anhum jami'an, yake cewa Allahumma ha'ula ahlu baiti fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera, wato ya ubangiji waɗannan su ne iyalan gidana, fa azhib anhum ar-rijsa, ka tafiyar musu da datti, wa tahhirhum tatheera, ka tsarkake su tsarkakewa ta sosai. To shine Ibn Taymiyyah yake wato barin ya fassarawa mai karatu wannan hadisi tare da waccan ayar da take cikin suratul ahzab, shine yace wa sunnatuhu tufassiru kitaballahi wa tubayyinuhu, sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana fassara littafin Allah kuma tana bayanin sa, wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu, tana nuni ga ma'anar ayar alqur'ani kuma wa tu'abbiru anhu, tana fito da wannan ma'anar, wato tana ƙara fito da wannan fassarar. Falamma qala, yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ha'ula'i ahlu baiti, waɗannan su ne iyalan gidana, ma'ana siyaqal qur'an, tare da cewa siyaqin alqur'ani wato yadda alqur'ani ya koro maganar, ya dullu ala anna alkhitaba ma azwajihi, yana nuna cewa Allah yana magana ne game da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Alimna anna azwajahu, sanan muka gane cewa, wato waccan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ta nuna mana cewa matansa sallallahu alaihi wasallama, wa in kunna min ahli baitihi, koda kuwa sun kasance suna cikin iyalan gidansa, kama dalla alaihi alqur'anu, kamar yadda alqur'ani ya nuna, fa ha'ula'i ahaqqu bi an yakunu ahli baitihi, to waɗannan da ba a kansu siyaqin alqur'anin yake magana ba, wato Ali da Fatima da Hasan da Husaini, su ne suka fi cancanta su zamo iyalan gidansa, lianna silatan nasabi, domin dangantaka ta nasaba wato ta jini, aqwa min silati sihri, ta fi ƙarfi sama da dangantaka ta surukutaka. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال larabawa suna irin wannan salon magana domin su nuna kebantuwa da kamala la lil ikhtisas bi asli al hukm badan su nuna kebantuwa da asalin hukuncin ba wato tushen hukuncin ba ka kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yace laysal miskinu bit tawafi alladhi tarudduhu al luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافة النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليس المسكين بالطواف با مي كي قومو أتكي متاني ينروقو شي أكي تشي ومسكيني با الذي ترده اللقمة واللقمتان واند لوما ديا قولوما بيو زاسو داك تدشي وزاسو دم تدشي يقدين كي كاو wattamratu ko kuma dabino daya ko dabino biyu zai iya dakatar da shi wa innamal miskinu miskinu cikakke allazi la yajidu ghinan yughnihi wanda ba shi da abinda zai wadatar da shi wala yutafattanu lahu fayutasaddaqu alayhi kuma ba za a gano shi ba ballantana ai masa sadaka wala yasalu an-nasa ilhafa kuma ba ya roƙon mutane wato bisa naci baya nace wa mutane wajen roƙo to kaga malam anan yana nufin wannan hadisi zai fassara mana waccan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yayi na cewa allahumma haula'i ahlu baiti shin yana nufin waɗannan kadai sune iyalan gidansa ko ku a'a akwai wasu wanda ba su ba ko kuma a'a yana nufin waɗannan su suka fi cancantar da su zama ahlul baiti ba wai yana kore ma wani wanda shi ma yana cikin ahlul baiti din zaman to sa ahlul baiti ba a yana so ya nuna cewa idan kamala ta ahlul baiti ake bukata to waɗannan suke da kamala domin wannan yassa ce wannan kuma dan baffan sa ne sannan kuma surikin sa ne waɗannan kuma jikokin sa ne saboda waɗannan su suka fi cancanta da wannan kamala ta zaman to wasu ahlul baiti duk kuwa da cewa ayoyin da suka sauka ko waccan aya ta sauka ne yayin da ake magana akan matansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka su suna cikin ahlul baiti kai tsaye tunda akan su ayar ta gangaro to amma kada a fahimci su kadai ne ahlul baiti ga wasu wadanda su ne a haqqu bi an yakunu ahlul baiti to ibnu taymiya ayi wannan dan ya gaya maka cewa alqur'ani sunna tana fassara shi wato in kana so ka samu gangariyar fassara ta alqur'ani to ka binciki sunna sahihiya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ka ajiye sunna gefe guda to zaka yi ta wato bankaura zaka yi ta ragabza wajen tafsirin alqur'ani ba zaka gano bakin zaran ba zaka yi ta dirkaniya ne kawai a ciki dole sai ka hada da binciken sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce zaka daura ka akan turba ta kwarai mai gaskiya to tar wajen tafsirin alqur'ani mai girma haka suke a hada suke ba sa rabuwa alqur'ani gashi yanzu yayi maganar ahlul baiti inda kuma yana maganar matan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama to da wani dan daru na iya kajewa yace su ne kawai ahlul baiti tunda akan su ayat ta sauka ce ai maganar matan annabi ya ayyuhan nabi qul li azwajika saboda a cikin maganar matan annabi ne ayar tahir ta zo dan Allah ce wa aqimna الصلاة وآتينا الزكاة وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله فقدوا أن أمرنيني لا يباين أيد أكي وما تنأى النبي صلى الله عليه وسلم وأن باع وأن يكي جاية أكام وأن باب من مسلك ومن تلزيا أكام شعوة أن أمرنين دا الله يجيره وقرنا في بيوتكن كذونا أجل الدجنك ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كدا كلك فسارة فساتة فسارة إذن تجاهلية هركو وأقمنا الصلاة وطيد سلة وأتينا الزكاة كبادة زكاة وأطئنا الله ورسوله ويوى ألا دا منزل سداء دوء لنا أمرني دا أبنجي جيهي أمرشاء دا أبنجي جيهي سني جماعتا النبي صلى الله عليه وسلم وانا دو الدنيا باوان ديكي دارو أكان هكا saurata ana fadar haka ayar bata gama ba bata cika ba tace inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayti wa yutahhirakum tathhira kadai ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da datti ne ya ku ahlul bayti ya ku iyalai gida wa yutahhirakum tathhira ya kuma tsarkake ku tsarkakewa to sai aka samu wasu sai suka cire iya nan gashi dai aya ɗaya ce ba amma kammala ta ba sai suka cire iya nan sai suka ce mata annabi ba su ba su shiga ba tare da cewa bayan an faɗi haka sai kuma aka ci gaba da rai ba mata annabi umarni wazkurna ma yutla fi bukunna min ayati llahi al-hikma wanda kuma ba mai jayayya akan cewa ai matan ake nufi wazkurna domin duk mai jin larabci ya san wannan umarni ne ga mata wanda suke jami'i saboda matan nan da aka yi magana a kansu kulli azwajika ya nisa annabi har zuwa wannan aya su din dai ake magana a kansu to Ibn Taymiyyah saboda ya ƙara fito maka da ma'anar aya sai ce kaga nan matan annabi ne ake magana a kansu aya duka tana magana ne akan matan annabi ba maganar cewa wani ya shigo cikin siyaki babu wanda ya shigo cikin siyaki sai su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini ya lullube su a cikin bargo ya ce ha'ulai ahli baiti su ayar ba ta yi magana a kansu ba kada wani ɗan daru ya bayyana a wani zamani daga cikin zamanin nuka ya ce waɗannan su ba sa ciki don aya ta yi magana a kan matan annabi ne kawai saboda su kaɗai da iyalansa sai annabi ya kirawo waɗannan waɗanda su suka fi cancanta su shiga sai ya lullube su ya ce ha'ulai ahli baiti waɗannan iyalan gidana ne sai ya addu'a tunda can ubangiji ya nufi ba cewa yayi ba inna ma yuridullahu ba cewa Allah ba cewa na tsarkake ku ba na tafiyar muku da dace cewa inna ma yuridullahu wanda irada ce wacce iri irada ce wannan irada ce shar'iyya ba kauniyar ƙarariya ba inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da datti baka ba shikenan an tafiyar da dattin ba abinda ubangiji yake nufi ne shi yasa yace ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ai umarni yayi ta basu yayi ta musu hali karshe sai yace to abinda yasa yake musu wannan umarni yana nufin ne ya tafiyar musu da datti kaga ita ayar ma ba wacce ta an tafiyar muku da datti ba shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai ya addu'a ya ce Allah to ka tafiyar mu da waɗannan datti dan inda Allah yana nufin ya tafiyar da dattin to me kuma na annabi ya fito yana addu'a addu'a da yake sai yake ƙara fassara maka cewa irada din cin irada ce shar'iyya wannan kuma shi rere da abinda Allah ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum a cikin suratul maida ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون kaga anan ba zaka ce ba duk wanda yayi alwala ko kuma duk wani musulmi kawai ubangiji ya tsarkake shi ta tahiran ya cika ni'imar sa gare shi yana nufin wanda ya bi dokar Allah ya bi umarnin Allah to ya samu wannan taharar amma wanda bai bi ba shikenan ba zai samu ba baka ita ayar tana magana ne akan irada akan irada shar'iyya yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu ghafurur rahim wallahu yuridu an yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu da'ifa kaga nan duk irada da ce ta zuwa yuridu duk irada ce shar'iyya yuridullahu liyubayyana lakum ubangiji yana nufin yi muku bayani يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويريد الله ليبين لكم نعم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وبنجي يانا نفن يبين مكو سنن يشير دكو حنيو يمت أن سكا قباشيكو سنن كما ييافي مكو والله عليم حكيم وبنجي مسنيني من هكمة والله يريد أن يبين والله يريد أن يتوب عليكم وبنجي يانا يريد الله أن يتوب عليكم وبنجي يانا سن ييافي مكوني ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما سو كما wadanda suke bin sha'awoyin sha'awa-sha'awan zuciyarsu suna son ku karkacewa mai girma يريد الله ان يخفف عنكم ubangiji yana nufin ya sauwake muku ne ya samu muku sassauci da sauki wa khuliqa al-insanu da'ifa an halicci dan adam mai rauni kaga nan duk irada ce shar'iyya ubangiji yana nufin yayi muku haka amma ba yana nufin cewa duk ya riga ya muku haka ba wanda ya bi tafarkin da ubangiji ya tsara to zai samu wannan abin da ubangiji yake nufi wanda bai bi tafarkin ba shikenan ba zai samu ba wanda duk ya bi tafarkin to ta zama irada shar'iyya kauniya ta tare da shi wanda kuma bai bi tafarkin ba irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba to haka ita ma waccan ayar siyakin ɗaya ne babu bambanci babu bambanci tsakanin wannan da waccan, dukkan su irada ce Ubangiji yake. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace Allahumma haula alimati fatahirhum tatheera, ya Ubangiji waɗannan iyalan gidana ne ka tsarkake su tsarkakewa mai yawa. Shi yasa ai a ruwaya, a wata ruwaya ta Imam Ahmad, a lokacin da Ummu Salama take cewa wa ana minhum ya nabiy Allah wa ana ma'ahum ya nabiy, ni ma in shigo tare da su ya ma'aikin Allah, manzo Allah ce anti ala makariki wa anti ala khair, ke kina nan akan matsayinki kuma kina nan bisa alkhairi. Sai bai shigo da ita cikin bargo ba, to saboda haka sai wani mai bakar fahimta sai ya fahimci kamar ita ba ta cikin ahlul baiti, wanda ba haka bane. Ita kamar yadda yake anti ala makaniki, kina nan akan makaniki ai ala makana take matsayin nan naki da Allah ya koro ya fada, tunda ita na cikin mata Annabi, saboda haka automatically ita ta shiga cikin ayar. Haka ita ba ta buƙatar a rufa mata gwado, domin babu wanda ya isa duniya ce zai fita cikin abin da Allah ya saka. Ce anti ala makaniki wa anti ala khair, saboda haka sai bai shigo da ita ba. Waɗannan su ne wanda siyakin ayar bai kunshe su ba, amma kuma su suka fi cancanta su samu wannan matsayi. To shi ne dalilin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin alkisa. Kuma wannan hadisi bayana nuna cewa tunda ya sa su a cikin alkisa ba, shikenan kuma duk wani wanda ya zama shugaba ba daga cikin su ba, to ya zama wato azzalimi. Kamar yadda wasu ke kokarin su amfani da wannan hadisin wajen tabbatar da imama ta sayyidina Ali, da cewa imama ce bin nafsi, sannan kuma duk wani wanda ya zama imam wato khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallama, to yayi zalunci, ya kwaci haƙin da ba nasa ba. Tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake nufi ba, abin da yake nufi kawai ya shigar da su cikin siyakin waccan ayat. Ba maganar imama ake yi ba, in maganar imama ake kenan Fatima ita ma imam ce, imama abin nan imam, imam ce, wanda kuma ba wanda ya da'awar haka, hatta shi'a ba su sako ta cikin jerin a'imma ba. A'imma da kan Ali yake farawa ya tike zuwa ga mahadinsu wanda suke cewa yana nan a ɓoye. Kaga inda a ce a hadisin yana nuna a'imma, to Fatima ya kamata ta shiga lissafi, ya aka kuka cire ta, ko kuma a nan zalimcin za ku yi. Saboda kaga ku da kanku kuna nuna cewa wannan lullubin da lullubewar da Annabi ya musu ba batun imama ce ta sa ya lullube su ba. Batun nan da ya faɗa na haula ahlul baiti shi ya sa ya lullube su, don kuma su shiga cikin wancan nassi, shi ya sa sai ya yi addu'a fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera. Sannan kuma ai ba duka waɗanda ya lullube Hassan da Husaini, Ali da Fatima, ina sauran a'imma da aka ce su ma a'imma ɗin ne, ina suke a cikin bargo? Ba sa ciki. To wani sai ya ce ai saboda su tsatsan su ne, don haka su ma kamar an lullube su ɗin. To in ka ce duk wanda yake tsatsan su imam ne, to ai ba duka ne kuka ba wa imama ɗin ba, 12 kawai kuka bayar, abinda su waɗannan suka haifa kenan. Sayyidina Ali yana da ƴaƴa da yawa, me yasa sai Hassan da Husaini? Shi tsatsan sa akwai ƴaƴa da yawa, amma ba ku ɗauki kowa ba. Sannan Hassan da Husaini kowanne yana da ƴaƴa da dama, amma sai ku ɗauki ƴaƴan Husaini. ƴaƴan Husaini ma ba duka ba, sai ku ɗauki ɗaya daga cikin ƴaƴansa, shi ne Ali ibn Husain. Sannan cikin ƴaƴan Ali ibn Husain da ƴaƴa da yawa, sai ku ɗauki kawai mutum ɗaya daga cikin Ali, abin nan daga cikin ƴaƴan Ali ibn Husain Muhammad. Da haka sai kuka yi ta takaita abin, kuna ta rarrage wasu kuna zubar da su, ba ku lissafa su cikin a'imma ba. Kaga anan akwai tufka da walwala, da a ce yana nuna wanda yake cikin tsatsan Hassan da Husaini a'imma ne, to da duk waɗannan ya kamata ku kira su a'imma ɗin, sai ya zama a'imma ɗin a wato har yanzu ba za su yanke ba. Duk wanda ya fito daga cikin wannan tsatsan shi ma imam ne, wanda kuma an san cewa a tarihi akwai wanda sun fito daga wannan tsatsan, ko suna da awar su ma a wannan tsatsan suke, suna da dangantaka da Hassan ko suna dangantaka da Husaini, amma a sharare ne, wanda wannan dangantaka ba ta amfane su da komai ba. A nan in ka shiga ƙasashen Laraba na suna nan, wasu ba sa sallah ma, amma in kai taɓa su ce su jikokin Hassan da Husaini ne, wasu ƴan giya ne, wasu abokan Yahudu da Nasara ne. Amma kuma in kai magana ce kakana ya ce, to kaga waɗannan duk ai ba za ku sa su cikin a'imma ba, kuma ga su ma duk suna cewa tsatsan Husaini ne. Saboda haka ashe kaga ba maganar imama ake ba, maganar waɗannan dai suna cikin ahlul baiti. Annabi yana so ya tabbatar musu da wannan kamala ɗin, don kada wani ya fahimci kamar ayar ba ta ƙunshe su ba, duk da gashi ba a magana su ake yi ba. To shi ne nan abinda Ibn Taymiyyah yake kawowa, ya ce wa sunnatuhu tufassiru kitaballahi wa tubayyinu wa tadullu alayhi wa tu'abbiru, falamma qala ha'ula'i ahlul baiti yayin da annabi ya ce waɗannan iyalan gidana ne, ma'ana siyaqal qur'ani yadullu ala anna al-khitaba ma azwajihi, tare da cewa yadda al-qur'ani ya gangaro ya koro magana yana nuna cewa Allah yana magana ne da matansa alimna. To wannan magana da manzo Allah ya a wannan hadisi na Ummu Salama sai ta sa muka gane anna azwajahu matansa sallallahu alaihi wasallama wa in kunna min ahli baiti, koda kuwa sun zan suna cikin iyalan gidansa kama dalla alaihi alquran, kama yadda alqurani ya nuna ya tabbatar, fa haula itu waɗannan na cikin bargo a haqqu su suka fi cancanta bi an yakunu ala baitihi su zama iyalan gidansa, li anna silatan nasabi, saboda dangantaka ta nasaba aqwa ta fi karfi min silati sirri, sama da dangantaka ta surutaka. Wal arabu tutliqu hadha al bayan, wato ana ibnu taymiya yana so karfada maka magana, yace su larabawa asalan maganar su sukan yi irin wannan misali, sukan yi irin wannan lil ikhtisasi bil kamali, domin su nuna cewa wannan ya cancanta da wannan sifa din ala wajhil kamal, bisa fuska ta kamala, ba wai suna so su kore wannan hukuncin daga wani bane. Kamar mutum ya yi maka abin da ya kamata ya yi maka na bajinta na dattaku, sai ka ce na'am wannan shine dattijo, kaga cewa wannan shine dattijo, ba yana nufin ba dattijo a duniya sai shi ba, amma dai kana so ka ce wannan yana da kamala a cikin wannan sifa, ka ce wannan shine mutum, kana nufin duk sauran halittu ba mutane ba ne, kaga in ka ce haka to kai ma kenan ba mutum din ba ne, ce haza huwa rajulu, ai wannan shine mutum, ba wani mai hankali da zai ce anan kana nufin duniya ba mutum sai wannan guda daya. To wannan salo ne na magana, kuma ba ma laraba mun ma muna irin wannan, haba wannan shine mutum, haba wannan shine malami, ba kana nufin ba malamai a duniya ba, kana nufin da wannan shike da sifa ta kamala ta malinta, haba wannan shine shugaba. To wannan salo ne na magana, ba alama ce da take nuna kuma shikenan ka zara sauran duka fitar da su daga cikin wannan sifa ba. Yace wal arabu tutliqu hadha al bayan lil ikhtisasi bil kamali, dan su nuna kebantuwa da kamala, la lil ikhtisasi bi asl al hukmi, ba dan su nuna wannan shi kadai yake banta da wannan hukuncin ba, ba wannan suke nufi ba. To shine sai ya kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda shi ma a cikin sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da irin wannan salon magana, yace laysa al-miskinu bit-tawwafi alladhi taruddahu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani, wato ba miskini ba shine wanda yake kai kawo cikin mutane yana roƙo ba, wanda aka bashi loma ɗaya ko biyu shikenan ya koma gida ta ishe shi, ko a bashi dabino ɗaya ko biyu shikenan ya samu abincin da zai ci, ba wannan ne miskini ba. Innamal miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi, miskini shine wanda bai samun abin da zai wadace shi, wala yutafattanu lahu, ba ma za a iya sanin akwai shi ba, ba za a iya gano shi ba, fa yutasaddaqu lahu, har ai masa sadaka, wala yasalu an-nasa ilhafa, baya nacewa wajen roƙon mutane. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mutumin da ba shi da abinci ba sai ya roƙa, an ba shi ya sannan ya je ya ce kwanta, kuma ya fito ya roƙa, ba Annabi yana nufin cewa shi kwata-kwata ba miskini ba ne, to waye sai ce wannan ba miskini ba ne, waye sai ce wannan ba mabuƙaci ba ne, ba galabaitacce ba ne, wannan sifa ta tabbata tare da shi. To amma anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna wanda yake kamili a cikin maskana, wato wanda ya cancanci a cewa miskini, ko ya fi cancantar a cewa miskini, shi ne wanda ya ga shi da bukata, bai da abin da zai ci yanzu ballantana in an juma, amma duk da haka baya fitowa ma yana roƙo, ballantana a ga a san da shi, ballantana a yi masa sadaka, baya nacewa wajen roƙo, ce wannan shi ne miskini. Kaga anan ba yana nuna cewa shi kadai ne miskini ba, yana nuna cewa wannan shi ne kamili fil maskana, ana neman miskini kamili, to wannan shi ne kamilin miskini, shine yafi cancanta da kira miskini, ba sai mutum ya roƙa ba sannan yace miskini. Akwai miskinai da suna nan suna da buƙatar, amma saboda kamewa har ana zaton ma kamar suna da wadata, ya'tibuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf, ta'rifuhum bi simahum
la yas'aluna an-nasa ilhafa, sai ana zahirai suna tsamanin mawadata ne, amma alamominsu za ka gane su, ba sa roƙon mutane da naci, wato ba sa nacewa yau ya je a hana shi, gobe ya fita a hana shi, ya je ta a kyare shi a mazgaye shi a can, amma ba zai daina ba. La yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa nacewa wajen roƙon mutane. Annabi ya ce to waɗannan su ne ke da kamala a maskana. To kaga annabi anan ya yi amfani da irin wancan uslubi ne, irin wancan salo na magana, irin wancan azancin magana. Za ka ba za ka fahimci cewa ai da Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ka ce to tunda Allah ya ce wal masakin, ba zan ba wa mutumin da taruddu luqmatu wal luqmatani ba, ba zan ba da sadaka ko zakka ga wanda taruddu tamratu wat tamratani ba, sai wanda ba a matan da zaman shi ba, shi zan zaƙulu in bawa, don shi ne miskini, wannan ba wannan kuskure ne. Shi yasa malai yace bayyana bi zalika anna hadha muftasun bi kamalil maskana, annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sai ya bayani cewa wannan na ƙarshe din nan shi ne yake banta da kamalar wato miskinanci. Bi khilafi tawafi, saɓanin mai kai kawo, fa innahu la takmulu fihi al maskana, shi ba za a samu kamalar wannan buƙatuwar tare da shi ba. Li wujudi man yuqihi ahyana, dan shi wani lokaci zai samu wanda zai bashi, kaga wancan shi la yajidu zinan yughnihi, bai da ma wanda zai bashi, fara kaga shi ne yake da kamalar maskana. Amma wannan shi wani lokaci tunda yana roƙo, wani lokaci za a bashi ma abinda zai kasa ɗauka sai an tallafa masa saboda yawa. Ma annahu miskinun aidan, tare da cewa shi ma miskinin ne, wannan ba zai fitar da shi daga ma'anar miskini ba. Wai yuqalu, a magance akan ce hadha huwa al-alimu, wannan shi ne malami, wa hadha huwa al-aduwu, wannan shi ne maƙiyi, wa hadha huwa al-muslim, wannan shi ne musulmi, liman kamula fihi zalika, wanda yake da kamalar wannan sifar da aka faɗa masa. Wa in sharakahu ghayruhu fi zalika wa kana dunahu, koda ko wani yayi tarayya da shi a wannan sifa din amma bai kai shi ba, to sai ai amfani da irin wannan salo. To shine abin da kawai manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi a wancan hadisi na Ummu Salama, yace Allahumma haula'i ahlu baiti, ba za mu fahimci cewa su kadai ne ahlu baiti ba, mu kore wa sauran zamantowa su ahlu baiti kamar yanda wasu suka yi, wannan kuskuren fahimta ne. Shine malai yace wa naziru hadha
alhadith ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، مع أن سياق القرآن في قوله أم مسجد الدرار لا تكون فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، يقتضي أنه مسجد قباء، فإنه قد تواتر أنه قال لأهل قباء ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به، فقالوا لأننا نستنجي بالماء، لكن مسجده أحق بأن يكون مؤسسا على التقوى من مسجد قباء، وإن كان كل منهما مؤسسا على التقوى وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الدرار، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل ست راكبا ومشيا، فكان يقوم في مسجده القيام الجامع يوم الجمعة ثم يقوم بقباء يوم السبت، وفي كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على التقوى.
To shine Ibn Taymiyyah ya ci gaba da bada misali wanda dole ne ka sallama ba za ka iya ja ba. Ya ce wa naziru hadhal hadith, hadisin da ya kama da wancan hadisi na Ummu Salama wanda annabi ya ce ha'ulai ahlu baiti, irin wannan hadisi ma rawahu Muslim fi sahihi, shine abinda Muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa hadisin Abu Sa'id al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أكد جدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى أنت بيشي ذا مدى مسلا تشند أكا أسساشي بيثة وران الله
faƙala sai manzo Allah ce masjidi hadha, masallaci na wannan, wato masallacin Madina, ya'ani masjid al-Madina, ina nufin masallacin Madina. Ma anna siyaq al-Qur'ani fi qawlihi 'an masjid al-Dhira, tare da cewa bayanin da al-Qur'ani ya koro lokacin da ya magana akan masallacin da aka gina shi dan cutar musulmi, Allah cewa la taqum fihi abada, kada ka tsaya ka yi sallah a cikin sa har abada. La masjidun, lalle masallacin da yake, usisa ala taqwa min awwal yawmin, wanda aka assasa shi bisa tsoron Allah tun a ranar farko, a haqqu an taquma fihi, shi yafi cancanta ka tsaya a cikin sa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, a cikin sa akwai mazajen da suna so su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, kuma Allah yana so, yana son masu tsarkakewa. Wannan siyaki na Al-Qur'ani ya qasadi anna masjid, annahu masjid Quba, yana nuna cewa masallacin da Al-Qur'ani yake magana la masjidun usisa ala taqwa shine masallacin Quba. Fa innahu qad tawatara annahu qala li ahli Quba, domin hadisi ya zo bisa ganganku, ba riwaya ɗaya ba, ba biyu ba. Annabi ya ce wa mutanen Quba, ma hadha at-tuhur alladhi asna Allahu alaykum bihi, wani irin tsarki ne wannan da Allah har ya yi muku yabo, har ya yabe ku a kansa. Faƙalu, sai mutanen Quba suka ce, li annana nastanji bil ma, saboda muna yin tsarkinmu ne da ruwa. Kaga wannan ya nuna kenan ayar tana maganar mutanen Quba. Lakin masjiduhu, sai dai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a haqqu shi yafi cancanta, bi an yakuna mu'assatan ala taqwa min masjid Quba, ya zama shi ne aka gina shi akan tsoron Allah sama da masallacin Quba. Wa in kana kullun minhuma mu'assatan ala taqwa, ko da kuwa ya zama kowane ɗaya daga cikin su da na manzon Allah da na Quba din an gina su ne akan takawa, wa huwa a haqqu an yaquma fihi min masjid Dirar, kuma masallacin Quba shi yafi cancanta ya tsaya a cikin sa, ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta ya tsaya a cikin sa sama da masallacin da aka gina dan cutar da musulmi. Fa qasabata anhu sallallahu alaihi wasallama, ya tabbata, hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, annahu kana yati Quba kullu sabtin, duk ranar Asabar yakan zo masallacin Quba, rakiban, ya zo akan abin hawansa, wa mashiyan, ko a ƙasa ko a ƙafa. Fa kana yaqumu fi masjidihi al-qiyam al-jami'a yawm al-jum'a, yakan tsaya yayi sallar juma'a a masallacin sa ranar juma'a, kun mai kun bi Quba a yau masabt, sannan kuma ya tsaya yayi sallah, wato ya taho ya tsaya yayi sallah a masallacin Quba ranar Asabar. Wa fi kullin minhuma qad qama fil masjid al mu'assasi ala taqwa, a cikin duk masallatan nan biyu Annabi ya tsaya ne a cikin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah. Wato abinda Annabi mala yake cewa anan, Al-Qur'ani yayi maganar masjid al-Dirar, alladhina ittakhadhu masjidan diraran وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذب لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ونن آية تاسوك جايين دا ونمتن دا أكي كرا أبو عامر الراهب ونمتن دا قبيلة خزرج tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga addinin Kiristanci, don haka ya zo cikin Larabawa, cikin ƴan uwansa Khazraj wanda suke bautar gunki, shi kuma yana ibada irin ta addinin Kiristanci, kuma ya samu ɗaukaka a cikin mutanen sa, ana girmama shi, to ana ba shi wani matsayi na musamman saboda an ga yadda yake ibadarsa. To lokacin da musulunci ya bayyana, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, ya kirawo mutanen Khazraj da Aus suka shiga musu, suka karɓi musulunci, har ma suka yi masa tayin yayi hijira zuwa gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro shi da sabansa suka yi hijira zuwa Madina. Abu Amir Rahib sai hasada ta kama shi, yana ga cewa da shi kadai ne yake kan wani addini wanda yake sabba samawi, kuma mutane na girmama shi akan wannan. To yanzu ga Annabi ma ya zo su kutum, saboda haka mutane duk sun koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sun rungumi addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan sai ya zama ya bata masa zuciya, shikenan sai hasada ta kama shi, sai ya shiga kuma makarkashiya, ya zayi ya ga cewa ya karya tafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya samu mata tangarda. haka zamansa a Madina sai ya zan yana da haɗin kai ƙwarai da gaske da shiri mai ƙarfi tare da munafukai, don yana daga cikin waɗanda suka tafi tare da munafukai har Makka bayan an yaƙin Badar, an fatattaki mushrikai sun ji a jikinsu, an karkashe manya-manyan shugabanninsu irin su Abu Jahl. Yana cikin waɗanda suka yi tattaki suka je Makka suka zuga mutanen Makka suka zuga ƙabilar Makka cewa lalle-lalle ku fito ku yaƙi mutumin nan, ya ce shi ma da jama'arsa za su fito su tallafa musu. Da shi aka fito yaƙin Uhudu, yana daga cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tugu, don yana cikin wanda ya yi rami ma har abin hawan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado har kansa ya fashi. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a mummuna, ce Allah ka halaka shi a can wani gari ba ma cikin jama'arsa ba. To bayan an yaƙin Uhudu sai ya gudu, tunda ba zai iya zama kuma a Madina ba, tunda gashi abin da ya fito karara yanzu an gan shi. Haka sai ya gudu ya tafi wajen Hiraqal, shugaban Rumawa a Sham, ya je ci gaba da ziga wato wannan shugaban Rumawa cewa lalle lalle gara su tashi su ɗaura ɗamara a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam, kar a sake a bar mutumin nan. Kullum ya riƙa tsoratar da shi ƙarfin musulmi cewa in ba a tashi an yi wani abu ba to za su yi ƙarfi kuma su addabi duniya, yan ta'adda ne, wato ya ta ziga shi, shi kuma ya ta nuna masa cewa insha Allahu ai zai yi wani abu, ba zai bari abin nan ya ci gaba da tafiya haka ba, ya yi ta ziga shi, ya ta ziga shi. To saboda haka da ya ziga shi, shi kuma ya nuna masa cewa zai yi wani abu, sai ya turo wa ƴan uwansa munafukai a Madina cewa to za a riƙa turo mutanen da za su riƙa zuwa suna kuna miki, ana tattaunawa akan yadda za a bullowa sha'anin musulunci din nan. To amma abu ne da ba a so a sani, musulmi su san abin da yake gudana, ya kamata a yi dabarar da za a ɓoye abin a zahiri kamar musulunci ne, amma a baɗini musuluncin za a yaƙa. Saboda haka sai aka zo daidai masallacin Quba, daidai masallacin Quba sai ya gina wani masallaci a gurin, inda yake so in wato Rumawa suka zo tattauna da munafukai sai a shige masallacin kamar ibada ake yi, sai a yi mitin din da za a yi sai a fita a tafi. Don haka sai ya gina wannan masallacin kusa da na Uba, sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi yana shirye-shiryen fita ta Buka shekara ta tara. Sai je sai abin nan afwan sai ya tura aka je aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan munafukai suka je suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, don shi ya gudu, suka je suka gaya masa cewa to sun yi masallaci dan saboda galabaitattun mutane wanda ba za su iya tafiya zuwa masallacin Quba ba, shi yasa sai suka dan matso da wani masallaci kurkusa da jama'a, kuma sun yi haka har ila yau dan su taimakawa mutane lokacin da ake tsananin sanyi, dan mutum ya su fita da makomakon sanyi a tafi masallaci, to ga wani masallaci dan kurkusa dai, wato dai suka nuna dai taimako ne, wato kara wa musulmi karfi ne, kara wa musu kaimi ne su yi ibada. Suka ce to amma da Allah suna sa Annabi ya zo albarkaci masallacin nan ya yi sallah a ciki, to bukatar su anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna halaccin sallah a masallacin, domin in ya yi sallah a masallacin kaga shikenan za a yadda da masallacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yanzu yana gaggawar fita ta Buka, don haka sai ya haƙuri sai ya dawo. To a hanyar dawowarsa ne Allah ya saukar masa da ayoyin da suke gaya masa hakikanin wannan masallaci. Aka tona asirin wancan Abu Amir Rahib da ya gudu, ashe shi ya asasa duwan nan tsiyar. Allah ce innal ladzina takhazu masjidan dirara wa kufran, waɗanda suka riƙi wani masallaci dan cutarwa da kuma kafirci, wa tafriqan bainal mu'minin, da kuma raba kan mu'minai, wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl, da kuma ajiye boye waɗanda suka riƙi Allah da manzonsa, su ne kafiran da za su riƙa zuwa a riƙa aje su a gurin ana mitin. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, za su rika rantsewa wallahi mu alheri muka nufa da masallacin nan, amma Allah ya shaida cewa ƙarya suke yi. To shine Allah ya ce la taqum fihi abada, kakka sake ka tsaya a cikin sa kai sallah har abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm, masallacin da aka assasa shi kan tsoron Allah a ranar farko shine masallacin Quba, kun san shine masallacin da Annabi ya fara ginawa shugowa ta Madina, dan da ya shigo Madina kafin ya karasa cikin garin Madina ya tsaya a wannan unguwa ta Banu Amr ibn Auf, aka taimaka aka gina masallacin Quba, sai bayan an gama gina masallacin Quba sannan annabi ya karasa ya shiga Madina, aka nuna masa filinsa ya je wannan masallacin na Quba ya yi sallah. Shi ya fi cancanta sama da ya yi sallah a wannan masallacin da ba ala taqwa aka gina shi ba, an gina shi ne don a yaƙi musulunci. Sai masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, sai Allah kuma yake yaban waɗanda suke sallah a wannan masallacin su ne mutanen Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu, a wannan masallacin akwai mazajen da suna so su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, ubangiji kuma yana son masu tsarkake kansu, wato masu yin tsarki. To shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar mutanen Quba, ku fa gashi har Allah ya yabe ku ya nuna cewa kuna son tsarkaka, wani irin tsarki ne kuke har Allah ya muku wannan yabo? Sai suka ce ai mu da ruwa muke tsarki, tunda ka san akwai tsarkin ruwa akwai tsarkin hoge, to maimakon su su yi da na hoge su ko da shi da na ruwa suke yi. Kaga tsarkin ruwa ya fi cika da kamala sama da tsarkin hoge, saboda haka shi yasa sai Allah ya bayyana su, duk da Allah duk da shari'a ta yadda da wannan ta yadda da wancan, amma wanda ya yi da tsarkin ruwa ya fi. To wannan kuma hadisi ne mutawatir, wato sahabbai da dama sun ruwaito a cikin musnad na Imam Ahmad da Sahih Ibn Khuzaima, akwai ruwayar Uwayd Ibn Sa'id al-Ansari, akwai ruwayar Muhammad Ibn Abdullah Ibn Sallam, akwai ruwayar Talha Ibn Nafi' an Ayyub al-Ansari, akwai ruwayar Jabir dan Abdullah, akwai ruwayar Anas dan Malik, akwai ta Abu Hurairah dan Abbas. Duk waɗannan sun ruwaito wannan hadisin, kaga hadisi ne mutawatir. A ciki annabi ya tambaye mutanen Quba, ko kuwa wani irin tsarki kuke har Allah ya yabe ku haka? Suka ce ai tsarkin ruwa muke yi. To kaga ashe ayar tana magana akan masjidu Quba, masallacin Quba, aka ce la masjidun ustisa ala taqwa. To dan kada wani saboda turkaniyarsa ya fahimci cewa sauran masallatai kenan ba ala taqwa aka gina su ba, da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama menene wannene masallaci allazi ustisa ala taqwa, sai ce masjidi haga, wannan masallacin nawa, wannan zai sa ka fidda masallacin Quba? Sai kaga daidai yake da wancan hadisin da annabi ya sa waɗannan bayan Allah guda hudu cikin gado, ya ce waɗannan ahlul baiti ne. Shikenan sai kuma wani da rawar jiki sai ya kori matan manzo Allah daga ahlul baiti. To sai ka kori masallacin Quba ma daga cewa shi ba a asasa shi ala taqwa ba, kuma wanda baka isa ba. Shi yasa na ce dole mutum ya sallama. To in ka sallama da wannan, to duk irin siyakin ɗaya ne. Me za ka ce game da wannan? Ai, abinda zan ce shine anan annabi ba yana nufin kore masallacin Quba taqwa ba. To mu ma abinda za mu faɗa a can kenan. Idan anan hujja ce, to ma a can hujja ce. In ka ƙi yarda da samu, to ma bai ba mai yarda da ka ba, sai ka wata. To wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan misalin. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan misalin. Yace wannan yayi daidai da abinda Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Wanda gashi abin da aka tambaye annan masjidin a ofisa ala taqwa, sai ce masjidi haza, tare da cewa siyakin Qur'ani kuma yana magana akan masjidi Quba, dan shine ofisa ala taqwa min awwal yawmi, kuma akan sane annabi yake musu tambaya wai kuku me kuka yi har Allah yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu. Hadisi ne da yazo daga sahabbai da yawa, mutawatiri ne. To haka su ma can ayar, gashi can ayar tana magana akan matan annabi, amma kuma anan annabi ya sanya wasu a cikin gwada, ya ce waɗannan ahlul baiti ne. To duk magana iri ɗaya ce, babu bambanci, kuma duk magana tana so ta nuna cewa wannan shi ya fi kamala, shi ya fi wato sifa ta kamala, wannan sifa ta kamala sama da wancan. Wato masallacin annabi babu shakka ya fi kamala sama da masallacin Quba, shi yasa sallah a cikinsu take da lada gwaggwaɓa, da babu masallacin da ya fi shi a wannan lada sai masallacin Makka. Sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana daidai da sallah dubu a wani masallacin, in ba masallacin Makka ba shine sallah a cikinsa take daidai da sallah dubu ɗari. Saboda kaga yana so ya ce wannan nawa shine ya fi cancanta da wannan sifa, ba dan ya koyi wannan sifa daga masallacin Quba ba. To dan ya tabbatar da haka ma, shi yasa duk ranar Asabar zai yi tattaki ko dai akan abin hawansa ko kuma ma da ƙasa da ƙafarsa, ya taka ya je masallacin Quba ya sallah ya dawo. Kaga yayi bi umarnin Allah maɗaukakin sarki wajen tsayawa a cikin masallatan duka, ya tsaya a cikin masallacinsa ranar Juma'a ya yi sallar Juma'a, sannan kuma ranar da take biye mata ranar Asabar ya gangara zuwa masallacin Quba, nan ma kuma ya yi sallah a cikinsa. Kaga duk ya tsaya a cikin masallacin da yake usisa ala taqwa. Kaga wannan ita ce fahimta ta gaskiya dangane da nassi. In ba ka tsaya ka yi bincike a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma Allah ya wadata mutum da guzurin ikhlasi, to ba zai fahimci wasu abubuwan ba. Nutsuwa cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nutsuwa ta zuci ita ce ikhlasi, shi zai sa kai karatun ta nutsu. Amma idan mutum a firgice yake, wata aqida mummuna ta firgita shi, ba a natsa yake ba, to zai ta abubuwan ba daidai ba. Saboda sai ya rika daukar ayoyi ko hadisi yana dora su inda ba mahallinsu ba. To shine ma da yake cewa wa huwa ahqqu an yaqum fi masjidil dira, shi yafi cancanta ya tsaya cikin su sama da mantan masallaci da aka yi dan cutarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka ya aika da wasu sahabbansa ya ce aje a rushe shi a kone shi. Aka je aka rushe shi aka kone shi. Saboda Allah ya tona asirinsu sun gane. Kuma wannan masjidil dira yana ta faruwa a al'ummar musulmi da kamanni daban-daban. Wato masjidil dira ba lallai sai an gina masallacin ne yake. Akwai masjidil dirar wanda kungiya ce, akwai masjidil dirar wanda wata aqida ce, a zahirinta kamar musulunci amma kuma a can ciki ba musulunci ba. Kaga wannan masjidil dirar ce, kamar yanzu wannan aqida da muke magana a san, kaga masjidil dirar ce, a zahiri ana nuna maka san ahlul baiti, amma a batini kuma kin ahlul baiti ne, dan ba san ahlul baiti bane. Baya da za a ahlul baiti su yadda ka ci mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya annabi ba za su yadda ba ka ci mutuncin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ko ka ci mutuncin nana Aisha ko manyan abokansa wanda har ya mutu yana ji da su, Abubakar da Umar da Usman. Ba wani addinin da zai daka ba wani ahlul baiti da zai amince maka da wannan. To kaga wannan aqida masjidul dirar, ko wani littafin da za a yi yana zagin da na Aisha ko sayyidina Abubakar, masjidul dirar. Saboda masjidul dirar ba lalle ne sai ya zama masallaci gidanne ba, a duk wani abin da a zahiri za a nuna musulunci ake yi wa aiki, amma a can ciki kuma ana koye kafirci ne da zindiƙanci da yaƙin yaƙar musulunci, to wannan masjidul dirar ne. Kaga al'umma tana rayuwa da irin wannan, kullum ana ganin masajidul dirar suna ta bayyana cikin kamanni daban-daban, kamanni na aqida, kamanni na ƙungiya, kamanni na littafi, kamanni na wani haɗuwar jama'a, duk za iya zama masjidul dirar. Faqad sabata annahu kana ya'ti quba kulli sabtin rakiban wa mashiyan, ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da Muslim hadisi Abdullahi dan Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sallah, yayi sallah a Quba kowace Asabar, yazo ko dai yazo a kafa ko yazo akan abin hawa. Kuma daga cikin falalar da ya ambata cewa sallah a masallacin Quba tana daidai da umara, wato kamar kai umara ne idan kai sallah a masallacin Quba, tana da samun ladan wanda yayi sallah abin nan, yasa yake cikin gurare da alhazai suke zuwa su ziyarta. Idan sun samu shiga Madina sun ziyarci masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam, sun yi sallah a ciki, sun ziyarci kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sun gaishe shi da abokan zamansa guda biyu Abubakar da Umar, sun ziyarci Quba abinnan al-Baqi inda aka binne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da bayin Allah, sai kuma su tafi Quba tana guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake zuwa yana ibada a ciki kuma ya faɗi falalarsa. Sai kuma kamar mutum ya je shuhada Uhud, shi ma tunda ba nisa ne da shi ba, dan da yana da nisa kuma zai shiga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihalu, to shi ma ba nisa ne da shi ba, kurkusa ne da ka ba dan tafi real biyar sai kai ka har abinda, sai dai in baka san dawan garin ba idan fare ka, to sai kai ka je kai ziyara ga shuhada Uhud, kai musu addu'a ba ka roƙe su ba, ka roƙa musu Allah ba su za ka roƙa ba, sun suka je sai su roƙe su, to ka roƙa musu Allah ka samu ladar wanda ya ziyarci kabarin musulmi dan uwansa, to daga nan kana iya samun kuma dan tafi ya raka kai kai ka Quba, nan ma kai sallah. To in ka je waɗannan gurare, duk guraren da ya kamata ka je ka je, kuma wasu gurare da za ka je sai dai kuma buɗe ido, sai dan kuma buɗe ido, to wannan ba laifi kuma a kai ka kiblataini ko a kai ka ina duk da ido ne, amma wasu na ɗauka nan ma wani tagomashi za ka samu, wani tagomashi nan buɗe ido ne don ka gane wanne masallaci ne wannan sunan ba daidai ba ne, shi kansa sunan kiblataini ɗin ba daidai ba ne, don ba shine kiblatayn din ba shine ake sallar asuba aka saukar da aya juya alqibla ba aka zo aka ga musu suka juya suka yi sallah daya a alqibla biyu ba wannan masallacin bane quba shine haka ta faru ba wannan masallacin ba amma akwai tafiya tarihi an samu wasu jahilai suka dafka masa wannan sunan amma malamai suna bayani to amma in ba ka ce kiblatayn ba za a gane shi ba shi kuma quba din kace kana da dan sasi jahili da kawai ya fito kace kiblatayn ba zai kai quba ba dan zai kai ka hanyar jami'ar mu dan zai kai to kaga dole a bar shi a kiblatayn din sa saboda mutane su bai ci idan za a kai su to kuma aka samu wani jahili da daure gindi sai aka rubuta wata abin nan a maganar kiblatayn sai aka zo aka lika to wasu jahilai in suka zo musamman jajayen nan kasan sun fi mu jahili mu kawai dai ana gaba kakin fata ne shi yasa aka rena mu amma mun fi su karatu saboda haka sai kaga ya zo ya yi sallah alqibla kuma ya juye baya ya yi sallah ɗaya alqibla wai saboda ya koma gida ce shi ma ya yi kiblatayn an kana shiga sai kaga kawai mutum ya ba wa alqibla baya yana sallah kaga da wannan jahilci to in ka je waɗannan gurin da niyyar buɗe ido babu laifi inda ma ya wuce nan wasu duwatsu can a kai ka ka gangansu saboda in ana magana a tarihi aka ce abu kaza abu kaza ka ce eh na taɓa zuwa gurin kuwa saboda ƙwaƙwalwarka sai ta riƙa suranta mu abin ka riƙa gane abin sosai wannan shine hikima kawai guraren da aka inda aka yaƙi Badar ko yaƙin Uhudu ka je ka ga gurin da aka yaƙin Uhudu a ce maka tanan musulmi suka shigo tanan arna suka shigo nan aka ajiye wannan mutane guda 50 tanan Khalid ibn Walid ya kullo to dana ana maka bayani a sirri sai ka ganin gurin kamar majigi babu ya sai ka riki ko aje an nuna maka a ce kaga nan gurin shine suwa da suka zauna wannan masallacin sunan asali a lokacin mazalla shine Masjidu Bani Salima kabilar Bani Salima inda Mu'az yake yin sallah a masallacin Annabi je musulmanci wanda har yayi ja wata dogon sura ta Baqara wani makiyayi ya kasa hakuri ya ware je sai sallar ta daban aka kuma kai shi ƙarabo Annabi sai aka ce masa munafiki ya kai ƙarabo manzo Allah to wannan inda ake cewa masallacin kiblatayn shine wannan masallacin da haka ta faru to zaka ga yaya tazarar sa take da masallacin Annabi dan Madinan ta zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kusan yanzu masallacin da ya cinye ta masallacin sa duk ya haɗe Madina a zamanin sa da shi da sahabban gidan sa duk masallacin da aka fada shi duk ya haɗe saboda duk wannan gidaje da ke gani kuma duk wajen Madina ne Allah madaukakin sarki ya mana gaban da katar abinda muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya taimana wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايا هكا وننا شواء ينا سنقار بياني لنقنا دا بيانا المهدي فونا إن شاء الله ناسا أشكين تفير مو أولنا لتابي زام ذو قبر دا زام يشكين بياني أكم ونم طول هكا يا حقولي wannan kuma tambaya yake akan wani bayani da ya karanta a wata jarida wadda take cewa lokacin da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi na farko a kogon Hira akwai sayyidina Ali dan Abu Talib tare da shi kuma ya ga haske ya cika kogon gaba ɗayan sa sannan kuma ya ji duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma ya gani kuma shi a amma kuma shi Ali radiyallahu anhu ba annabi bane to wannan ai duka magana ce dai da ake yi wanda mun sha fada kuma yana nan a cikin kwashe-kwashen littattafai irin na masu wannan aqida wanda suke so su nuna cewa shi kansa Ali din matsayin annabi gare shi ta kaga tare ma aka yi musu wahayi tare suke ibada tare mala'ikan ya zo tare da suka ji ya ji duk abin da mala'ika yake cewa to me ya rage kuma to me annabta wannan ita ce dama annabta wai kuma suka dawo cikin gari gida suna farin ciki to wannan duk kokarin ya soki ruwayar Aisha ne wanda yake cikin kitabu Bad'il Wahyi, ai ta bada labarin yadda wahayi ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kogon Hira, ta kuma faɗi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida a cikin firgici da razana. To duk saboda a ƙaryata ta, shi yasa aka kirkiri wannan ruwaya cewa ba shi kadai bane, shi da Ali ne kuma cikin farin ciki suka dawo gida, hankalinsa a kwance, ya gane cewa ai ni Annabi ne. To sun yi dogon bayani sun ƙaryata hadisin, ba kuma wani abu ya sa ba saboda tsabar kiyayya ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman na Aisha, an ce ita rawaito hadisin, to ba za su ƙaryata ta, wanda kuma tana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ta sani ba. Yanzu shi wannan ruwaya in ka ce kawo mana isnadin ta, to in ya kawo isnadin ta ma za ka samu rubabbe ne, ka ce yi bayanin sanadin, fito mana da labarin kowane ɗaya daga cikin sanadin. To mutanen da za su ɗauki ruwaya daga jaki, ko ma wani irin shara da bolata za su karba, amma nan ba gaskiya ba ne. Inda aka dosa shi ne a ce sayyidina Ali Annabi ne, wanda ya ce wai duk masallacin da ke cikin harami, to la, ko kuwa na Ka'aba kadai ke da fifikon ladar, wato ana maganar lada wanda ya salla a masallaci na Makka. To akwai magana ta malamai dangane da shin ana nufin haramul makki, duka wanda ya yi salla a cikin haramul makki, inda ake kira haram a Makka yake da wannan lada, ko sai wanda ya shiga cikin masallaci na Ka'aba. Wasu daga cikin malamai suna ga cewa duk wanda ya salla a kowane masallaci cikin ƙwariyar haram, cikin ƙwariyar haram, to yana da wannan lada, ba sai ya shiga cikin almasjid din ba. A cikin masu wannan ra'ayi akwai Ibn al-Qayyim, ya yi wannan bayani a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, kuma da yawa daga cikin malamai sun goyi bayan haka din. Wannan yana son ƙarin bayani ne akan azumin kafara, mutum ne yake yi kuma sai ga shi sallah, wato ranar sallah ta keto cikin kwanakin azumin, ko kuma ranar arfa, to ya zai ajiye azumin ne ranar sallah, ko ko zai azumi ne, kuma ranar arfa in ta zo zai ajiye na kafara ya arfa, ko ko ya zai. To abin da ya shafi arfa ba zai ce bari ya ajiye na kafara ya arfa ba, kai da ake bi bashi ina kai kuma da wani ba da kyauta, ka biya bashi tukunna, saboda haka za ka ci gaba da wannan. Amma ka zo ranar sallah wanda an haramta azumi, don haka nan uzur ne shar'i, uzuri ne wanda shari'a ta baka, don haka sai ka ajiye, ba za ka yi azumi ranar sallah. An ce ranar sallah ita ce ranar idi, ranar da ake fitar sallar idi, banda kashe gari, kar ka ce ai sallah sai sarki ya gama hawa sannan sallah ta kare. Wannan bisa ga al'ada kenan, amma bisa ga shari'a ranar da aka yi idi ita ce ranar sallar da aka haramta maka yin azumi, don haka kashe gari kawai ka tashi da azumi. Don haka duk wani uzuri na shari'a baya katse jerin gwanon azumin kafara, inda uzuri na shari'a kamar mace ce take azumin kafara ta yala ta zo mata, kaga dole ta ajiye. A nan ba ita ce ta ajiye da gaban kanta ba, a'a shari'a ce ta bata uzuri, ba zai yiwu ba, ko kuma rashin lafiya ta auka wa mutum yana azumin kafara, kaga nan ma shari'a ta bashi damar ya ajiye. To indai akwai uzuri na shari'a da ta ce aje azumi, to kana iya ka ajiye, wannan babu komai. Amma abin da ya shafi azumin arfa, wannan kana iya yin, za ka ci gaba da azuminka ne na kafara, wataƙila in kai dace Ubangiji ya baka ladan azumin arfa ɗin ma, tunda dai azumi ne kai a cikin wannan ranar. A yana daga cikin abin da babu muka so mu yi tambihi a kai falalar waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki, kwanaki ne masu falala ƙwarai-ƙwarai da gaske, domin Ubangiji maɗaukin sarki ya rantse da su a cikin littafinsa, wal fajri wa layalin ashir. Layalin ashir da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan su ne waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja, kuma a cikinsu ne Allah maɗaukin sarki ya cika addinin nan. A cikinsu aka saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, a cikinsa musulmi ya samu kamala ta cikar addininsa, ya samu kamala ta cikar ni'ima da Allah ya masa. Na kaga akwai falala babba a nan, shi yasa wani bayahudi har yake gaya wa sayyidina Umar, kamar da yake cikin sahih al-Bukhari, yake cewa akwai wata aya da take cikin littafinku, da mu yahudawa aka saukarwa, da mu mai da ranar biki, tunda kasan su ba ruwansu da Allah ya sa su ko bai sa su ba, bid'a. Ya ce da mun mai da ita ranar biki, sai na Umar ya ce wacce rana ce wannan, sai ya ce ranar da aka saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, waraditu lakum al-islam dina sayyidina umar yace to wallahi na san ranar da aka saukar na san kuma a ina ta sauka an saukar da ita ranar juma'a annabi yana arfa aka saukar mata da ayar to kaga ba buƙatar ba mu kiyi wata ranar idi saboda a ranar idin ta sauka ta sauka a ranar juma'a kaga ranar idi ne ga musulmi duka ta sauka a ranar arfa ita ma ranar idi ce ga waɗanda suke tsayuwa arfa shi yasa aka haramta musu azumi ma a ranar saboda su ranar idin su ce ranar da take biyo bayan ta kuma ranar idi ce ta sauran musulmin duniya wanda ba su samu tsayuwa arfa ba saboda kaga shikenan ba buƙatar sai mun yi bid'a kamar yadda kake so ka zuga mu to kaga wannan falala ce ba ƙarama ba da ubangiji yake banci daya daga cikin waɗannan kwanaki goma da ita wato falala ta cika addini da cika ni'ima to banda wannan wato akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr qalu wala al-jihad fi sabilillah ya rasul Allah qala wala al-jihad illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi shay wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake babu wasu kwanaki da Allah ya fi son ayyukan aikin kwarai a cikin su kamar waɗannan kwanakin guda goma sabai suka ce ya rasulullahi har jihadi ma fi sabilillahi ba zai kai ladan wanda yayi aikin alheri ko yayi aikin kirki a cikin waɗannan kwanaki goma ba annabi ya ce har jihadi sai dai mutumin da zai fita jihadi da ransa da dukiyarsa ka cokam kuma duk ya dawo ba da kuɗi ba wato a kashe shi a can kuma ya batar da dukiyar da a cikin jihadi to wannan shine zai yi daidai da wanda ya aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma kaga wannan fadlullahi yutihi man yasha ubangiji yana buɗe falalarsa domin mu'mini dai su samu abin da za su kubuta da shi ranar gobe kiyama aka yalwata falalar waɗannan kwanaki goma kowa ya yi guzurin abin da zai iya guzuri a cikinsu don ya tada komadar da yake samu a sauran kwanaki na shekara to hadisin Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akthiru fihinna at-tasbiha wat-tahmida wat-tahlil ku yawaita subhanallahi da alhamdulillahi da la ilaha illallah a cikin waɗannan kwanaki malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-amalu salihu aiki na kwarai don haka duk abin da sunan shi aiki na kwarai ya shiga cikin wannan zance na manzon Allah da haka kaga sallah ta shiga qiyamul layli ya shiga karatun alqur'ani ya shiga zikiri ya shiga daman Allah ya ambaci zikiri ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am ayyamun ma'lumat sune waɗannan kwanakin guda goma Allah ya ambaci a yi zikiri a cikin su shi yasa Abdullahi dan Umar da Abu Huraira sukan fita su shiga kasuwa in suka zo suka ga taron jama'a haka sai su rika kabbara suna ambatan Allah sai su tuna wa mutane ashe yau fa ashe ana cikin ashirul awail na Zulhijja sai ga mutane su ma sun shiga yin kabbara a nan ba ana nufin ku shiga kasuwa kuna jagorancin kabbara ba ku faɗa a faɗa ku faɗa a faɗa a in kai ka bid'a ba wannan yake Umar yana yi a karan kansa shi ba Abu Huraira yana yi a karan kansa su ba mutane in sun ji suna yi su ma sai su shiga ba da kwaikwayon su amma ba ka rika tirar numfashin mutane ba sai kai sannan su yi sai kai su yi kana musu jagoranci wannan in kai haka ka yi bid'a ko ka ce ka tara mutane a masallaci ko wai za ku yi kabbara tunda Allah ya ce a yi kabbara wannan ba daidai ba ne to kabbara tana da cikin al'amalu salih da aka yadda ko aka kwadaitar a yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma sannan abin da ya shafi qiyamul layli shi ma haka nan azumi shi kansa za ka iya yin shi don shi ma yana cikin al'amalu salih ba abin da zai iya fidda azumi da ƙarƙashin kalma al'amalu salih akwai ruwaya ta Ummu Salama da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin abubuwa guda hudu wato arba'un la yada'uhunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce siyama ashura وصيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنن وصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنن وركعتين قبل الغداء سأقول أبو هو هو إذا أنه بايا برن سو بايا برن أزم رانا آشورة قومة محرم بايا برن أزم تروي أنهم كان كي قومة سنن بايا برن أزم قانا أكونا كوة نوتا سنن كوة بايا برن ركع أبيو كاكن سلع سبح سوانا حديث ينا دا إضطراب أقول مغنزنو akan raunin shi wannan hadisi hadisin Ummu Salama akwai hadisin Aisha a cikin sahih Muslim yake cewa ma ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman al-ashr qattu tunda nake ban taba ga annabi ya azumci goma din nan ba to wannan hadisi shi kansa darakut ne a cikin littafin Ilal ya dan taba lafiyar sa to umma ba sallama wa dara qutni ba to malamai sun yi takhrijin hadisin cewa Aisha ta faɗi abin da ta sani a cikin kwanaki tara din nan kwana ɗaya gare ta kawai amma tansa da ya bar duniya suna da rai guda tara bane wanda abin nan wanda ya zauna da su guda tara ne ya bar duniya suna da rai guda tara to kaga a cikin kwanaki tara kwana ɗaya ne da ita saboda za a iya yin dace duk sanda zai zo lokacin abin ɗinta lokacin ranar kwananta ba ranar da ya azumin ba ne kaga ba za ta gan shi ba za ta yi masa abin buɗe baki ba saboda matan annabi kamar yadda muka sha faɗa kowace da gidanta ba yadda muke haɗa kansu mu tusa ta a ɗakuna banɗaki ɗaya kicin ɗaya a yi turka caniya kai ta rabon faɗa amma ta annabi kowace da gidanta shi yasa Allah yake cewa buyutan nabi ya yi wallazi da amu la tadkhulu buyutan nabi ba baitan nabi ba buyutan nabi wadhkurna ma yutla fi buyutikunna kaga kowace da gidanta wato kowace tana da gida da ɗakinta da filin tsakar gidanta da ban ɗakinta da ƙofar shiga gidanta duk da dai suna jere guri guda kamar yadda maƙoci suke haɗa katanga su jeru amma kuma kowa gidansa ne to haka shi ma suke katanga ce kawai ta raba da gidan Aisha gidan Hafsa gidan abin nan saboda haka in ya fita daga nan zai iya shiga nan gidan in ya fita daga nan zai iya shiga gidan wannan ba yana nuna kowace mace ta tibiri sai an mata gidanta naka na kanta ba ka a ce to kai ya kana sunna ba za ka yi min gidana na kaina ba saboda haka ita ba ta gani ba don haka ta ba da labarin abin da ta sani ne cewa ta yi mara aitu shikenan ta faɗi gaskiya ba ta yi ƙarya ba ba ta gani ba amma wannan ba yana korewar yiwuwar abin ba ne kamar yadda take cewa ba ta taɓa ga annabi ya yi fitsari ba sai a tsugune mara aitu rasulullahi ibn ulu illa ka'ida wanda kuma Huzaifa shi kuma ya rawaito hadisi Huzaifa ibn al-Yaman yana cikin sahih al-Bukhari shi ma da yake cewa marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi subatati qaumin fa zala qa'iman to kaga Huzaifa ya faɗi abin da ya gani a can waje ne abin ya faru can suna tafiya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ratse jikin wata bola ta wasu mutane ya fitsari tsaye kaga shi ya ga abin da ya gani ya faɗa ita kuma abin da take ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a gida ba taba gani a yayi a tsaye ba sai a tsugune saboda kowa gaskiya ya faɗa ba wanda za ka karyata anan don haka ko da babu wani hadisi da ya zo a keɓance a kan azumi to zai shiga cikin al'amalus salih da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata don haka waɗannan kwanaki guda goma su ne afdalu ayyami ala ayyami duniya ala al-itlaq wato duk cikin kwanakin duniya waɗannan su suka fi daraja gaba ɗaya kwanakin shekara duka waɗannan su ne afdalu ayyami duniya in ana magana darare to daren da ya fi kowane daraja shi ne daren Lailatul Qadr amma ana magana yaumin da ya fi ayyam da suka fi kowane daraja su ne waɗannan kwanaki guda goma don haka sai a ribace su da ayyukan alkhairi a ribace su da da'a ga ubangiji a ribace su da istighfari da zikiri a ribace su da kaucewa dukkan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa to wannan take cewa taji a azumi a karatun inda na yi magana a karatun ana akan kuka a karatun alkur'ani inda na ce akwai mai kuka da ido ɗaya akwai mai kuka da ido biyu to wallahi ba zan iya cewa ba amma ba zan iya tuna ba gaskiya da dai zan san a wani darasi ne da kai inje watakila siyakin ko baki daidai ba ko kuma amma na manta ko kuma cikin barkwanci aka yi maganar zan za a yi ta cikin barkwanci haka dan dai a sa mutane na shaɗi kuma ta ɗauka da gaskiya amma ban iya tunawa akwai wanda zai ji kuma wata murya kamar tawa sai ya ce na ce kuma ba ni ba ne ana haka akwai ma wani wanda za ka samu ɗan bida'a ne amma yana murya saka matawa sai yi bida'a sai a zo a ce yaya ka ce kaza to irin wanda sai a yi bayani ba zan iya tunawa ba amma yana da kyau in san wani darasi ne a azumi dai ni ban san ana sa karatu na anan baka suna ana sa tafsiri ko to in ta tuno a darasin in a tafsiri ne a tafsirin wace aya karkashin tafsirin wace aya sai in ji in akwai karin bayani da zan yi mata sai in yi mata shi kuma wannan yana magana akan kitabul agani na yace na yi magana akan kitabul agani na ce yana kunshe da bola to shi yana da shi wannan littafi kuma yana karanta shi saboda adabin larabci da waƙe-waƙen larabawa ban ce kake karanta ba amma ya zama na ka san me zaka dauka da gaske me zaka dauka da gangan akwai abin da yake gangan ne ba gaske bane akwai abin da yake ƙarya ne ma shi Abul Faraj al-Asbahani abin nan ne ma nasibi ne ma ba ma shi'a bane shi nasibi ne to yana da wasu ruwayoyi da yake yi wanda sun ci karo da musulunci gaba daya akwai abubuwan da duk ba su dace ba dan haka ko da zaka karanta shi al-Iqdul Farid in kai mai karatun adab ne to ka samu al-Iqdul Farid na Ibn Abdurrabbih al-Andalusi ya fi wannan tsabta shi ba kuma babban littafi ne na wajen sifili bakwai ne jima-jima saboda ka same shi har ka gaji da karatu ina ga ya fi kai ta karanta kitabul agani sannan yana cewa don Allah littattafan Ibn Taymiyya suna yi mini wahalar fahimta wace shawara za ka bani shawara da zan baka ci gaba da karanta a haka tun baka ganewa har ka zo kana ganewa dan naci yana da kyau kai ta naci yau da gobe har za ka gano kuma za a zo wani gurin wani shafin in yayi maka tsauri sai kuma a zo wani shafin mai laushi sai ka gane kaga da kai asarar abin duka kai ce ba zan ce ka daina karanta ba dan baka ganewa inda har kana da wato wani mataki na karatu da har kana karanta al-agani to ai kaga ya kamata shi ma ka ci gaba da karanta inda ba gane ba akwai wani malami ko wani ɗalibin ilimi mai ƙarfi wanda kasancewa yana da fahimta sai ka tuntuɓe shi guri kaza da Ibn Taymiyya yake magana nan na kasa fahimtar sa sai shi kuma ya maka bayani in ya sani in baka sani bai ka ƙara gaba shi haka ake yi amma ba za ka ce ka fata ba kuma na tabbata in ka karanta wasu shafuka ba gane ba to kana iya karanta wasu kuma wasu littafan dole za su yi maka tsauri akwai wasu littafan da ba idan ka gane za ka su wannan ba ta kansu za ka fara ba ka ji can inda yake magana fiqhu haka kila zai fi maka saukin fahimta shi ma ba lalle kowane abu ka gane ba sai wasu abubuwa ya shiga ya nutsa cikin harkar ilimi da wasu ka'idoji da wasu usul ya sa dukkan kai rikici ka kasa gane ina ya sa gaba amma akwai wasu littafai da man tabi'ar su yanzu kamar ka dauki littafin Bughyatul Murtad wannan sai dai kawai kai ta kallon shafin da rubutu a jiki ba wanda za ka gane ko ka dauki As-Safadiyya ko ka dauki littafin Talbisul Jahmiyya ko ka dauki dar ta'aruz al-aql wa an-naql ko kuma juz'an farko na minhajus sunna inda yake magana akan kaddara da aqidar mu'tazila wanda ita ce aqidar rafida akan kaddara to wadannan abubuwa nan sun kuya in ya shiga to gaskiya zaka ji kamar zaurance ki kamar ba zaurance ki magana ba ko ka dauki ar-radu ala al-mantiqiyyin ko naqdul mantiq duk wadannan ya shiga wasu usul da wani yare na wasu wata da'ifa wacce yake barin yi wa raddi ko kuma ya ganar da masu bin wannan da'ifa din ko ka dauki littafin at-tadmuriyya ba ka gane ba saboda haka akwai littafai waɗanda su a ɗabi'ar su yadda suke watakila su dan maka tsauri naka ka dauki waɗanda ka ji da dan laushi sai ka karanta Allah ta mu gane abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana insha Allah larata mai zuwa za ta zama ranar sallah ce to talata ta sama za mu dawo koko ta saman ta sama ba za a ƙara sama ta biyu ba saboda a gama batsewa da nama kada mu zo baka gama baka ƙoshi da nama ba muna yi kana gingati to insha Allah in dai ba da wani uzuri ba za mu dawo talata ta sama ba ranar sallah ba an gane ta saman ba ta saman sama ba